Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 17 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Yusuf dauke da kanun labarai.
Adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus sun zarce yadda aka zata a farko a kasar China. An fara addu'o'i na kwanaki uku a baki ɗayan kasar Tanzania. Ko me yasa hakan? Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun fara murmurewa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya dokar hana zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus na kokarin tarwatsa tsarin almajirci da hukumomi suka dade suna fama da shi. Masana da manazarta na ci gaba da gargadin jama'a a nahiyar Afrika dangane da muni da illolin da annobar coronavirus za ta iya haifarwa idan har ta yi kamari a nahiyar. Haka kuma za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke shiryawa ya kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi 50 cikin 100. Jami'an kiwon lafiya sun fitar da wata sanarwa da cewar an samu ƙarin mutane 1,290 da suka mutu, da ya sa adadin waɗanda suka mutu da cutar ya kai 3,869. Bayanin ya ƙara da cewar akwai dalilai da suka sa adadin farko ya bambanta da suka hada da yawan waɗanda suka kamu da cutar a lokaci ɗaya da ya fi ƙarfin kayan aiki a asibitoci da kuma wasu mutane da suka mutu a gidajensu, duk ba a saka su a cikin jimillar ba a baya. Jami'an kiwon lafiyan ƙasashen waje suna shakkun adadin mace-mace da aka samu a ƙasashen Asiya. Suna masu cewar adadin da kasar China ta fitar na mutane da suka mutu yayi kaɗan idan aka kwatanta shi da sauran ƙasashen duniya. Ya zuwa yanzu dai adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a ƙasashen duniya ya haura mutum 2 million. Kana waɗanda suka mutu sun fi 150,000 a cewar cibiyar binciken annobar ta jami'ar John Hopkins. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar Tanzania akan neman kariya daga yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Shugaban ƙasar John Magufuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a ƙasar baki ɗaya, ya kuma umarci 'yan ƙasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah zai kawo musu sauki daga wannan annobar da aka samu ƙarin mutum 6 ɗauke da cutar. Yanzu haka ƙasar tana da mutum 94 da suka kamu da cutar. Ya zuwa yanzu mutum 4 sun mutu a sanadiyar cutar a ƙasar ta Tanzania.
To madalla, an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kano a arewacin Najeriya, inda a yau ne aka shiga rana ta farko ta dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar ta kafa a wani matakin daƙile yaduwar cutar coronavirus a jihar, wadda kawo yanzu take da mutane fiye da 20 da suka kamu da cutar. To sai dai wannan doka ta yi sanadiyar ɗaliban makarantun tsangayu da aka fi sani da almajirai da suka dogara da yawon bara don neman abinci su mafi cewa daga Kano zuwa garuruwansu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Tun a shekaran jiya Laraba ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da kafa dokar hana zirga-zirgar jama'a biyo bayan ɓullar cutar ta corona a jihar ranar Lahadin da ta gabata, baya ga haifar da cincirin da mutane a kantina da shagunan sayar da kayayyakin masarufi a sassan birni da kewayen Kano. Sanarwar sanya dokar ta tilasta almajirai daga makarantun tsangayu daban-daban na fita daga birnin Kano zuwa garuruwansu. Akan dai baya rasa nasaba da dakatar da karatu a galibin makarantun da kuma fargabar da ke zukatan galibin alarmomi da ɗalibansu na abin da ka iya zuwa ya je saboda halin rudani da wannan cuta ta jefa al'ummar duniya. Sai dai alarma Adamu Abubakar guda cikin mamallaka makarantun tsangayu a Kano na cewa hukumomi sun hallara su a wani wuri a ranar Laraba da ta shude da nufin sanar da su sako daga gwamnati game da halin da aka shiga amma daga ƙarshe suka watse ba a ce da su uffan ba
tun daga karfe 10 kowa ya halatta to wasu tun kafin 10 ma suna gurin to muna nan aka cika gurin nan har bayan karfe 1 an tara mu sun zo duk jami'an tsaro da wane ne duk sun zo sun gurin amma daga bisani kuma ba a ce da mu komai ba sai da aka ce mana kowa ya hakuri ya koma gida za su turo masu unguwanni kowa su yi mana jawabin abu dalilin da yasa aka tara mu farkawa yanzu ba wani mai unguwa da yazo ya ce mana wani abu dangane daga dalilin da yasa aka tara mu mu masu biyayya ne ga hukuma ta yadda mu ba masu ba fituna muke ne ba mun fi kowa ma san a zauna lafiya
dangane da wannan doka ta hana zirga-zirgar jama'a kuwa Alarama Adamu Abubakar ya ce sun yi tanadi a matakinsu.
Mu dama muna da tsari da asangoyi irin namu na nan area da muke muna da tsari wanda ke ba mu barin yaranmu fita ko ina. Dan haka amma daga cikin yara kowanne hankalinsu ya tashi sun zo sun ce za su tafi gida da sauransu gaskiya duk wanda ya zo ya ce zai tafi gida mu mun bar shi kan ya tafi gida in so idan kura ta nutsa in Allah dan ya kama za su dawo wannan Allah ya hukunta za su dawo an sanar da iyayensu za su to gida Allah ya dade za mu ci gaba da sa iya sa idan wanda yake ba dai wani abu da in Allah da zai faru mu dai dangane da mun Allah da ba wani abu zai faru in Allah ya yarda
akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar APA wato Arewa Progressive Awareness da ke rajin bunƙasa rayuwar mutanen Arewa ke cewa ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a akan wannan annobar cuta ta corona
kullun abinda muke gaya mutane annoba gaskiya ce kuma har kullun a matsayin mu na musulmi mu abinda muke kira ayi hakuri wannan jaraba ce da Allah ya kawo tunda masana kiwon lafiya sun gano cewa wannan zama a gidan shine kadai hanyar da za a bi wajen kare yaduwa daga wannan cutar so muna kiran mutane da su koma gida su zauna su kuma yi hakuri zuwa a ga abin da Allah yayi
Comrade Yusuf Ibrahim kenan coordinator kungiyar APA mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwai muryar Amurka daga Kano Najeriya
wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa domin karshen labaran duniya
kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara murmurewa a yau Juma'a a inda kamfanin Dow Jones ya samu karamar riba jim kadan bayan kada kararrawa kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin 100 kana kamfanin Nasdaq ya samu riba da ta kasa da kashi 2 cikin 100 kasuwannin kasashen Turai da Asiya su ma sun cira bayan jawabin shugaban Amurika Donald Trump da yi a yammacin jiya Alhamis na shirye-shiryen fara farfado da tattalin arzikin kasar kana rahoton wani kamfanin hada magunguna na Amurka G-Lead na samar da maganin annobar COVID-19 ya kara taimakawa wajen farfado da kasuwar hannayen jarin ko a yammacin jiya Alhamis Cibiyar bincike ta asibitin koyarwa na Jami'ar Chicago ta ce mutum 125 da aka yi gwajin maganin annobar COVID-19 sun warke cikin kankanin lokaci daga shan maganin da kamfanin G-Lead ya sarrafa wannan maganin da aka sarrafa mai suna Remdesivir an yi shi ne domin gwaji ga dukkan alamu kasuwannin Asiya ba su motsa ba duk kuwa da labaran da ke nuna cewar tattalin arzikin China ya fadi warwas a farkon wannan shekara ta 2020 karan farko cikin shekaru 100 ana sa ran sakin tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump daga gidan yari nan ba da jimawa ba a dalilin samun barkewar annobar COVID-19 a gidan yarin da yake kulle Michael Cohen wanda aka yanke ma zaman gidan kaso na tsawon shekaru 3 an shirye sakin shi daga gidan yari na Otville da ke birnin New York a ƙarshen shekara mai zuwa zai karkara sauran lokacinsa ne yana daurin talala a gidansa Cohen ya amince da aikata laifi a shekarar 2018 na coge a wajen biyan kudaden haraji da zarbiya a kudin yakin neman zabe da yima majalisar dokokin kasa ƙarya. Cohen kuma ya amince da laifin baiwa wasu ƴan mata biyu kudade na toshiyar baki wanda suka ce suna da wata alaka da shugaba Donald Trump.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da daukar matakan hana cunkoson jama'a da nufin magance yaduwar cutar coronavirus, masana da manazarta na ganin akwai bukatar mai da hankali sosai wajen faɗakar da jama'a dangane da ɗaukar matakan kariya daga ɗaukar cutar ko kuma yaɗa ta zuwa ga wasu. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da rahoton.
Wata likita kuma shugabar gidauniyar kiwon lafiya ta Medicare Foundation, Dr. Zainab Shinkafi Bakutu, ta ce baicin yaƙi da hukumomi suka ɗaura da wannan cuta ta coronavirus da fusuma jama'a dole ne su ɗau mataki a ɗaiɗaikunsu.
Kawai kaɗan in an taɓa ƙwayar cutar nan sai a ɗauke shi daga bada hannu, daga tari, daga zama a wuri ɗaya, ko mutum ya taɓa ƙofa ya buɗe ƙofa, wani ya zo ya buɗe ƙofa da wannan hannun kuma da nashi hannun, shikenan sai ya ɗauka. Ka ɗauka ka taɓa fuskanka, ki taɓa fuskanki ko ki shafa idanki, shikenan ya shiga ciki. Shi yasa ƙasashe kamar China inda ya fara, su da yake suna da tsananin bin doka, da ya zo aka yi abun yadda ya kamata, kowa aka tsaida shi a gida, yanzu gashi nan sun fara ganin ƙarshen shi yadda ya kamata. Komai da komai ba motsi a garin da ya fara Wuhan. Wasu kasashen Europe wanda suke gani su sun iya, kamar Italy, suka ci gaba da fita, ana zuwa ana shan coffee, ana zama a waje da sauransu, ba su rufe ko ina ba da sauri. Amma gashi nan yau irin bala'in da suke gani daga wannan ciwon, mu ba mu da irin wannan karfin a Afrika ga baki daya, balantana a zo a ce a Najeriya.
Tsohon shugaban hukumar yaki da cutuka a Najeriya, wato NCDC, Farfesa Abdulsalam Nasidi, yace yanzu babban aikin da ke wuyan gwamnatoci musamman a jihohin Arewa shine ci gaba da gangamin faɗakarwa sosai.
A kasan rashin ganewa ne aikin da ke gabanmu yanzu. Shine wallahi a arewa nan a mai da himma kan faɗakar da mutane. Ni zan ce ma ina ɓangaren ne ya kamata su kashe kuɗi domin a tabbatar mutane sun gane. Idan kuma ya ji jiki ya tsira, wasu ba su da cewa akwai cutar ba, su kuma sun ɗauka na manya ne.
Dr. Zainab Shinkafi ta ce babban abin yi a halin yanzu shine tun da farko mutane musamman a nan arewacin Najeriya su yi wa kansu ƙiyamun laili.
Saboda haka muna kira ga mutane da su guji wannan cutar. Idan ya kama ƙasarmu yadda ya kama wasu ƙasashe masu hali, masu asibitoci, masu isassun ƙwararrun likitoci da nurses da magani, ba za mu iya ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu dai akan wannan batu, Alheri Grace Abdu ta tattauna da Farfesa Bobe na Maiwa, shehin malami a jami'ar Diop da ke Senegal, wanda ke ganin wajibi ne gwamnatoci da ma al'ummar nahiyar Afirka su tsaurara matakan hana yaduwar cutar coronavirus a nahiyar, la'akari da irin lahanin da take yi a kasashen da suka ci gaba da ke da ingantattun tsarin kiwon lafiya da kuma yadda tsarin yake a kasashen Afirka.
Ita wannan allobar, Grace Alheri, wato ba ta san bakin mutum ba, ba ta san farafata ba, ba ta san ƙasa mai arziki ba, ba ta san ƙasa mai talauci ba. In ta shigo cikin kowace ƙasa ce za ta ɗebi abin da za ta ɗibawa, wato shi ne cewa da ni har yanzu mamaki nake a ce wai za ta ɗi ɓanna cikin ƙasashenmu. Shin hujjar wannan faɗin shi ne abban gane har yanzu? An gani inda tason ta yi ɓanna, ta shigo ƙasar Italiya ta yi ɓanna, ta shiga cikin sauran ƙasashe ta yi ɓanna. Shin kawai haka in ta shigo cikin ƙasashenmu ne za ta samu wani yaji ne daban can wanda ba ta hito da shi ba daga waɗancan ƙasashen? abinda ake iya faɗi girsa alheri shine cewa bannar da ta yi sauran kasashen za ta yi cikin kasashenmu kamar yadda ta yi shi ko'ina, kowa zai samu sakamakon irin bannar da ita wannan coronavirus ɗin take za ta iya yi mata. Lallai ana fargaba da cewa a nan nahiyar Afirka akwai mutane wa'anda ke ganin kamar abun ba gaskiya ba ne, to wa'annan a cikin duniya ko ina ana samun irin su wa'anda ke karyatar da abu su ba haka ba ne. Idan aka ba su
har ma profesa akwai waɗanda suke cewon turawa ne suke da farko dai lokacin da aka fara cewon kar a aka ba da umarnin cewon kada a je wuraren ibada, kar a je masallaci, kar a je church ranar Lahadi, waɗansu suna cewa kawai nema ake hana su ayyukan ibada.
To wannan kuma wato idan musulmi sun faɗi su tuna da cewa da ƴan gidan coci su ma a hana su zuwa wajen sallah da Kirista da Yesu Almasihu, idan kuma Kirista ne ke faɗin haka su tuna da cewa musulmi a hana su zuwa cikin masallatai, ko kuma an gargaɗe su ta cewa da su bar zuwa ba a wai an ce a hana ba ne, gargaɗin su ne aka ce su bar zuwa. Ina dai tuna musu da cewa a zamanin wata alloba da aka samu a ƙasar Sham lokacin Sayyidina Umar, musulmi ne ke ma magana, a lokacin Sayyidina Umar shine da za ya shiga sai wannan allobar da an kasan da tana ciki sai ya ce kar a shiga, da aka ce mishi nesa ba a shiga, ya ce to ba za mu shiga ba cikin gaibu amma kuma za muna cikin gaibu, abin da ya faɗi kenan. Sayyidina Umar ne ya faɗi haka. Wato akwai darasi da ya fito muna daga kamar rayuwar sahabobin annabi. To kenan yanzu wannan da ta zo haka ba kai kada mutane su yi sallah ba, amma cewa aka yi an shawarce su ne da cewa da su ɗan dakatar da har lokaci, kuma in aka ga an ciwo kan wannan abu sai kowa ya koma sallah. Shin a gidanka in ka yi sallah ba yayuwa ne ba a karɓa ba, kuma ga shi cikin irin halin da ka shiga. Lallai akwai wanda ke cewa kamar abu ne makarƙashiya ce ta Turawa, wannan hira ce ta bayan fage. Duk masu ilimin kimiyya yau sun san da wannan ƙwayar cutar gaskiya ne, zahiri ce akwai ta, sai dai yanzu irin matakin da ake ɗauka ne saboda wata rana an ɗauke su ne ba cewa da an kirayo su mutanen ba, an tattauna da su, an kwatanta musu. Yawancin mayikantan namu na nahiyar Afirka duka ba su girai wa'anda abin ya shahara su ba kwatanta musu, ka ce musu gashi ku miye abin da. Lalle a jamhuriyar Nijar an kirayo wasu kungiyoyi an tattauna da su, to amma ai abin bai kai cikin ƙasa ba can inda ya zamanto a ce kamar sarakai masu hakiman gari da sauransu wasu kungiyoyi da hakan ga masu faɗi aji ba kire su ba aka ce su je su ja hankalin mutane.
To matakin nan kuma da wannan mataki kuma da aka ɗauka na daƙile yaduwar cutar nan, musamman na hana mutane zirga-zirga ko kuma tilastawa mutane zaunawa a gida, akwai waɗanda muka tambaye su cewa me yasa suke ganin ƴan ƙasashen Afirka suke bijire ma waɗannan doka, suna batun cewa mutum da yunwa a cikin shi yayi zai ya zauna a gida.
Yauwa, talauci, tsananin talauci ne, wato gwamnatocin ne namu da shugabannin namu ba su ɗauki ba matakin ne waɗanda ya kamata su kai wannan matakin nasu da suka ɗauka. Mutum kana gidanka, baka da abinci a gidanka, dole kuma kana da ‘ya’ya sun kai takwas a cikin gidanka, kowane ya kawo idanu ya ɗora maka da tsinsa ya ta yi una bakin wake za ka yi gaba ka je ka nema musu abin da za su ci. Wato inda ya zamanto muna da hali wanda ya zamanto gwamnatocinmu za su kawo ko da taimako ne ɗan ƙalilan kowane sati su ɗan makowa, za mu samu mu yi aiki da irin umarnin da suka bada na rage zirganiya. Na ɗaya kenan. Yanzu idan muka je muka ɗauka zirganiya wani gari zuwa wani gari, kowa ya san yadda mutanen ƙasashenmu na Afirka suke wani kasuwanci ko suke zuwa neman wani abinci wani waje. Wato bugu da ƙari dai, ke dai ba abin da ya kawo ka sai cewa da bari in je in nemo abin da na ci. Domin idan ban je na nemo abin da na ci ba, abin nan da ake gudun kamar cewa coronavirus zai mini shi a waje, to ni a cikin gidana za a zo a tardani. Wato zan samu mutane masu rayukansu a nan cikin suna zaune cikin gida saboda ba su da abinci, ba su da ruwan sha, ba su da duk abin da ya zamanto za su rayu da shi a cikin gidajen nasu. Dole ina tilas su fito waje su je su samu abin da za su amfani da shi domin rayuwarsu. Wannan shi ne kawo haka. Wannan kuma mataki ne na kamar rakiya irin wa'annan matakin nan nasu da su gwamnatocin nan ba su ɗauka ba ta fannin abinci da ruwa da sauransu da hakan gana na tattalin rayuwar al'umma.
Farfesa Abube na mai wake nan a zantawarsa da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin
duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan shirye-shiryen da Najeriya ke yi na kwashe 'yan kasar ta mazauna kasashen waje sanadiyar annobar coronavirus da ta addabi duniya. Kuma shirin zai mai da hankali ne kan nan Amurka, kasar da tafi kowace yau masu dauke da cutar da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ta. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya, kasashe da dama na ta kokarin kwashe 'yan kasashen su dake zaune a wasu kasashe daban a wani mataki na kare su daga kamuwa da cutar a kasashen da yaduwar cutar ta kasance, kamar a nan Amurka da Burtaniya. A dai 'yan kwanakin nan ne ita ma Najeriya ta bi sahun ire-iren waɗannan kasashe wajen fara shirye-shiryen kwaso 'yan kasarta daga sassan duniya. Izuwa ranar 14 ga watan nan na Afrilu, hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ta NIDC ta ce sama da mutum 2,000 daga kasashe daban-daban sun mika bukatun su na amai da su Najeriya.
So the missions are compiling the Nigerian Diaspora Commission.
Gaba hukumar ta NIDC a Bike Daburi Erewa kenan a wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din Arise News wanda aka wallafa a shafin Twitter hukumar take cewa a halin da ake ciki ofisoshin jikadancin Najeriya suna tattara sunayen kuma za mu mika su ga ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Saboda haka ministan ma'aikatar zai hada kai da kwamitin shugaban kasa da aka kafa don yaki da cutar coronavirus don a yanke shawara. Kuma ya danganta ne kan adadin waɗanda za su koma gidan, kuma Amurka da Burtaniya suke da adadi mafi yawa. To sai dai daga cikin ƙa'idojin da aka gindaya kafin a maida 'yan Najeriya gida, dole sai mutum ya ji ya yi gwajin cutar an ba shi shaidar cewa baya ɗauke da ita, kuma shi zai biya kuɗin gwajin. Baya ga haka sai mutum ya yarda za a killace shi na tsawon mako 2 idan ya isa Najeriya, sannan kuma shi zai biya kuɗin jirgin komawa Najeriya. Abinda mai bashin baki kuma mazaunin nan Amurka Dr. Nasir Danmo ya ce ya kamata hukumomi su sake duba wannan batu.
Lallai ni da na karanta wannan abin rahoton sai ba ni mamaki, amma kuma ta wani gefe ba ni mamaki ba, saboda in ka lura mu a Najeriya, duka abin nan abubuwa sai mu yi fargar jaji ba abin da ake tsarawa. Manufa na anan shine wato kaga ya kamata kasashe da yawa har waɗanda ba su ci gabansu bai kai na Najeriya ba, za ka ga cewa suna tsari na irin wannan na kota kwana, yanda abubuwan da ba a san za su bullo ba sai a ana hidda ma a wani sashi a cikin wata ma'aikata kamar ma'aikatar harkokin waje da za ta kula da irin wannan. To kaga yanzu ga wannan abu yazo ya faru, babu kuma tsari kowane iri a kai ne. Yana nuna kamar irin yanda abubuwan muke gudana ne a Najeriya, babu ba a tsara abu sai a ce a yi fargar jaji, a sake cin fargar jaji. Yanzu kaga bai dace a ce an abu ya faru ba irin kamar wannan, za a zo a kwashe 'yan Najeriya daga kasashe daban-daban ake zaune kasashe a ce mun wai kai zaka biya kuɗin tiket ɗin jirgi da kanka. Ai ka ga wanga abu bai kawo kallo ba, saboda ai 'yan wannan ne ma ai ka je kai ma ka sai tiket ɗin da kanka ka koma gida. Wannan shine ra'ayina.
To hakan dai yana faruwa ne yayin da rahotanni ke nuni da cewa akwai 'yan Najeriya da dama da cutar ta shafa a nan Amurka. Mr. Ben Okonyi shine karamin jakadan Najeriya a New York, jihar da ta kasance matattarar cutar ta coronavirus a Amurka. A wannan hira da suka yi da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri, ya fara bayani kan halin da ake ciki.
Ya ce a daidai wannan lokaci abinda muke iya yi shine muna tuntuɓar mutanen da suka rasa 'yan'uwansu, muna kuma nuna musu muna tare da su. Haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki.
To sai dai a wani sakon bankwana da ta yi wa 'yan Najeriya da suka mutu a Amurka sanadiyar cutar ta coronavirus, hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ta NIDC ta nuna cewa mutum 5 ne suka mutu a Amurka ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, kamar da ta wallafa a shafinta na Twitter. To kamar Najeriya, Ghana ma ta rasa mutum 2 a daidai lokacin hada wannan rahoto sanadiyar cutar ta coronavirus. Saleh Imam Muhammad shine babban limamin al'ummar Ghana a New York, ga kuma karin bayanin da yawa Baba Yakubu Makeri.
Ita wancan goyon Allah laila da Allah mata rasuwa ai can aka kai ta, kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da ke an train su, ka gane ai ko suna handling wannan abin. Isa muna ga mutane ba haka muka so ba, amma haka Allah ya so, ka gane ko? Kuma ba haka ya faru, mun da mun so, inda ba don irin ba don wanga abin da ya zo ba, idan ka san rasuwayi na daga mun ba za mu je mu ba, amma dai ke a hali ya kasance ba za a yi, za ba a bukatan kowa ya je wurin. Ka gane ko? Aka samu family members suka je wurin, kuma su ma zan san je ma akwai inda ake gwada mu tsaya. Iza mu saurara mu ji instruction ba, kowa na da tarihin hanyar su aka tashi ɗau ka je wai ba. Mu saurara su ga sun ba da instruction ya so.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Dr. Nazir Danmowa, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraron mu da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Abdulmumini mai gado Doguwa da Iliyasu Ibrahim Kedi Dambushiya, inda suka ce salam sashen Hausa. A yau muna so ku bamu dama domin mu yi kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya cewa ya zama wajibi ta saka idanu sosai akan kwamitin da ta baiwa tallafi ya raba wa 'yan ƙasa. Don kuwa matukar hukuma bata sa ido ba, to tallafin ba zai iso ga masu ƙaramin ƙarfi ba. Kawai za a ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi. Allah ya kyauta. Saƙonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamar Rijau, inda ya ce hakika yadda cutar coronavirus ke neman yin kama wuri zauna a ƙasar mu Najeriya abin tayar da hankali ne matuƙa. Muna kira ga gwamnatin ƙasar tamu da ta tashi tsaye don taka wannan cuta birki. Haka kuma jama'a, mu dage da yin addu'ar neman sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren Namo da Zamfara, inda ya ce al'ummar jihar Kano akwai buƙatar ku baiwa hukumomi da jami'an lafiya dukkanin goyon baya da suke buƙata don ganin an daƙile yaduwar annobar coronavirus a tsakanin al'ummar jihar. A yayin da dokar zaman gida na mako guda ta fara aiki a daren jiya, kasancewar duk abin da ya shafi jihar Kano to ya shafi daukacin arewacin Najeriya ne. Inda suka ce salam VOA Hausa, a yau mun shigo ne domin mu yi tsokaci dangane da yunkurin kasashen mu suke yi da koyar da dalibai ta hanyar internet ko talabijin ko radio. To gaskiya mu dai a tunanin mu hakan wani shiri ne da ba zai yi wani tasiri ba a kasashen Niger da Najeriya, ganin yadda muke fama da matsalar service musamman ma mutanen karkara. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
Kafin mu yi sallama, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi 50 cikin 100. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar Tanzania akan neman kariya daga annobar coronavirus a ƙasar. Shugaban ƙasar John Magufuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a ƙasar baki ɗaya. Ya kuma umarci 'yan ƙasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah ya kawo musu sauki daga wannan annobar. Kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara farfadowa a yau Juma'a, inda kamfanin Dow Jones ya samu ƙaramar riba jim kaɗan bayan kaɗa ƙararrawa. Kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin 100, kana Nasdaq ya samu rabin ƙasa da kashi 2 cikin 100.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna taya iyalan Malam Zakari Musa ɗan Tora da na Alhaji Tubado Abdullahi tafi Dangire murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Zakari da Hamsau Tubado, wanda za a yi gobe a sabar da misalin ƙarfe 10 na safe a kofar gidan Alhaji Tubado Abdullahi tafi Dangire. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka. yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. Ma'assalam.